Good morning, South America. Direct from Washington. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan hira ta musamman, za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimaitin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga hira ta musamman.
Assalamu alaikum, sunana Zada Bawa, ni ne shugaban gidajen radio Dalol FM, mai gida radio 4 da Dogon Dutse, Tsibiri, Matankari da Ballayara a Jamhuriyar Niger.
To mutane za su san cewa me ya kawo ka America yanzu nan?
To abin da ya kawo ni America gaskiya hutu da nizo America dan na yi ritaya yau da shekara 2. Yanzu ka san in mutum ya taya lokacin ya samu ya dan motsa jikin shi ta shiga shi bude idanu yawon bude idanu ya kawo ni America.
To masha Allah. To ya harkokin watsa shirye-shirye a Niger.
To a Niger ka san tun da an kai abin da kace ma taron kasa da kasa na wanda kace ma conference national aka buda har aikin jarida ga kowa duk wanda ga so shi da ya buda gidan radio shi ko gidan ko jarida shi ko mujalla shi. To wannan yasa ni da matsayina tsohon ma'aikacin gidan radio gwamnati nace to ya kamata in bada na kokari in buda gidan radio jihanmu karkaranmu. Shi yasa ni buda gidan radio Dalol FM na harko nan Dogon Dutse, don ka shekara 2 da bayan haka nan ni buda Matankari da Dogon Dutse, Tsibiri ni buda Tsibiri, na karshe shine na Ballayara. Yanzu ina da sauran na biyar da ya kamata in buda, ina lissahin inda zan buda shi.
Wato ka lissafa gidan radio wajen guda hudu da yanzu haka suke a jamhuriyar Niger suna aiki.
Haka take.
To menene ya sa ka tunanin cewar bari in buɗe gidajen rediyon nan?
To kasa ɗan jarida akwai fanni da yawa da suka iya aiki. Ni fanni na wanda ni gidan radio da television ni shekara ta 40 ina aiki ORTN gidan radio television na ƙasa. Ni ɗauki retire. To cikin wannan ne ni lissahin ce to kamin in sabka ya kamata in samu inda zan zuwa in zagi da aiki. Shi yasa ni buɗa gidajen radio Dalol FM.
Haka ne, duk da yake dai da an san ayyukan gidajen radio shine domin faɗakarwa da kuma waya kan al'umma game da abubuwan da suke faruwa na yau da kullum, wanda yake ilmantarwa ne da dai sauransu. Me gidajen radio ka suka mai da hankali wajen bayar da gudunmawa ga jama'a ga al'umman Niger?
To abin da yasa ni ƙara buɗe gidajen radio nan, ban buɗa sonya mai ba da babban birni. Ƙauye ni buɗa su cikin jihohi inda mutane suke da matsalar samun labaru. Shi yasa ni buɗa Dogon Dutse, ni buɗa can waɗannan sauran karkaruran. Suke mutane ba su samu su haɗi albarkacin bakinsu. Kuma wani bi suna tsoro su yi magana su ce in sun kai wata magana liƙe su za a yi. Gidan radio shi gaba talaka hanyar da zai buɗe bakin shi haɗi abin da ya kaso, shi haɗa ma gwamnati abin da ya kaso, abin da a matsalar shi da duk abin da ya kamata shi samu na cin gaba rayuwar shi. Shi yasa muka buɗe gidan radio, don ka dan mu ba talaka bakin magana, shi buɗe bakin shi haɗa ma gwamnati abin da ya kaso. Mu kuma in gwamnati suna da abin da zai haɗa ma talaka, sai shi biyo ta wajen mu, shi ba da labari, mu ba da labarin da abin da aka so. Shi ga sa ƙasa ta ci gaba. Kaga talaka in suna son shi buɗe bakin shi shi haɗa abin da ya kaso. Alhamdulillah.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
To masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan sabon shiri na kasuwa akai maki dole. To a wannan mako shirin yana birnin Ilorin ta jihar Kwara dake arewa ta tsakiyar Najeriya, kuma kai tsaye muna wata kasuwa da ake kira Monday Market. Ita dai kasuwar Monday Market ba wai ranar Monday din take ci ba, a kusan kowane lokaci tana ci. Kuma kai tsaye a yanzu haka muna tare da ɗaya daga cikin shugabannin ita wannan kasuwa wanda zai gabatar da kansa da kansa.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Alhaji Awolu Katsina.
Me ya matsayin ka a wannan kasuwa?
Ni ne mataimakin shugaba na wannan kasuwa ta Monday Market.
Ita dai wannan kasuwa ta Monday Market akwai ga alamu ta yi ba da karfi wajen sayar da kayan gwari ko?
Ta karfin ta yafi wajen sayar da kayan gwari. Amma akwai kayan prohibition a cikin ta kuma.
Na'am, dai kayan masarufi da ya shafi abinci ake sayarwa anan.
Kware da gaske.
To a gaban mu nan ga buhuna, wayannan buhuna na me nake kallo nan?
Wannan tarugu ne wanda yake zuwa ga daga Zaure Jigawa State.
To kafin mu je ga batun farashin su, dan ba mu tarihin ita wannan kasuwa. Kadan.
To ita dai wannan kasuwa ta kahu ne da sanadiyar wannan sana'a kayan gwari. Kuma alhamdulillah kasuwa ce wata cakudu da Hausawa da Yarabawa da Nufawa da Fulani da sauran kabilun Najeriya, kuma haka take gudana don saboda kasa ɗaya al'umma ɗaya don samun zaman lafiya. Haka shugabancin ta yake tahiya gauraye, ba bambancin kabila, ba bambancin addini a wannan kasuwa.
To amma kamar ita wannan kasuwa yanzu misali ta kai shekaru nawa da kafuwa?
Za ta kai shekara 10-11 da kahuwa.
Dama can asalinta Hausawa, kamar naga kamar Hausawa sun firin jayi a nan, haka take koko dai an samu wani canji ne?
Lokacin da aka bude kasuwa gaskiya majority masu yin wannan sana'a tamu ta gwari, mu aka fara gayyata muka zo wannan kasuwa. To kuma da muka zo cikin sana'ar da Yarbawa da Hausawa muka zo, amma Hausawa sun fi yawa a cikin wannan sana'ar. Dama
to bari mu dawo batun farashi ga buhu. Wannan buhun menene wannan?
Wannan buhun tarugu ne.
To kamar yanzu shi wannan buhu akwai sunan da ake kiran shi koko buhu kawai ake ce musu?
Ana kiran shi solan flower.
To kamar wannan buhu yanzu nawa yake a wannan kasuwa?
To muna saida shi naira 25,024.
To kamar yanzu wane yanayi muke yanzu, na tsadar shi ne koko na saukin shi ne?
Yanayi na tsada yanzu muke ciki. Saboda mun ratso bazara, yanayin karancin ruwa ya dade bai sako arewa ba. Saboda haka zahi yayi yawa, yanayin iccen shi yana rage haihuwa, sannan kuma sai muka samu matsaloli na tsadan mai, yawanci transport din shi ya linka. To yana ga cikin abubuwan suka haddasa mashi karin hawan farashi na shi.
Amma yanzu ana fita kenan, an kawo shi anan yanzu yadda ake sayar da shi 20 da nawa kace?
To 25-24, falalahi alhamdu. Kasan kasuwanci yanzu ya zama abin da ya zama, ko ya ya samu ko mun kankanta shi, fata dai Allah sa mashi albarka, shi ake amfani da shi.
To bayan wannan tattasai ga wani kwando can na wannan atarugu ne ko wancan tattasai? Kamar wancan kwando da nake hangi yawa, to solon shi wancan kamar yawa ga can na hango shi yawa, kamar wannan solo yanzu shi nawa za a sai?
Kuma wannan solon tattasai ne shi, kuma shi kuma yana towa ga daga Kaduna State. Shi kuma abinda ake sai solon shi naira 20,000
yanzu. Shi ma a tsada shi kenan, kaka tsada
shi ma, kaka tsada shi kenan yanzu.
To a lokacin da ba yanzu ba, can baya nawa ake samu?
Can ana saida shi 8,000-9,000-10,000.
To yanzu kamar ita wannan kasuwa, kamar kai ne kana ɗaya daga cikin shugabanni, kai ne ma mataimaki, kamar menene kalubale?
To alhamdulillah, kalubalen da muke fuskanta yanzu a wannan kasuwa, kusan mu ce ba wannan kasuwa kaɗai yake faruwa ba. Na farko, kowa suna halakar da muke ciki yanzu, abinda ya shafi bangaren rashin tsaro. Mu ma muna fuskantar wannan sun da mu harkar mu ta harka ce ta dare, kaya zai taso ya biyo dare sau kada sai. To nan lokacin muna samun tangarɗar rufe hanya, kaya bai zowa sai ga kaya ya kwana nesa kayan ya zo ya lalace. Abu na biyu, sai abin da ya shafi bangaren matsalolin tsadan mai, yanzu ma ya zama dole mun haƙura da azoma motocin da ke shan gas, saboda shi farashin shi ya wuce wuri. Dole duk da muke gantsa da fetur, dole sai motocin da ke shan fetur muke amfani da su. Amma duk da haka nan, gaskiya muna fuskanta kalubale wurin abin da ya shafi tsadar rayuwa, saboda matsalan man nan ta linka transport biyu bisa ga abin da ake yanzu.
Kamar misali, hukumomin wannan jiha ta Kwara, akwai wani ka'idoji da suka sa muku game da ita wannan kasuwa wanda kuke a kai a yanzu koko?
To alhamdulillah, ka'idoji gaskiya sun nemi haɗin kanmu mu zauna lafiya, kuma duk abin da dokar ƙasa ta zo da shi mu bi doka mu zauna lafiya, sannan mu so ƴan uwanmu mu haɗa kanmu ƙasa ɗaya al'umma ɗaya, shi ne abin zai kawo zaman lafiya. shine dokar da gwamnati ta bamu ta kancewa mu zauna lahiya mu so yawan mu hada kanmu
ina mai sayi wanda zai sayi buhu ya karkasa ya ci riba assalamu alaikum malam barka dai yawa da farko sunana
malam nasiru salisu daga funtuwa nake katsina state
amma kana kasuwanci a ina
kasuwanci a nan ilori monday market
gashi naga ka kasa a tarugu ne me wannan ka kasa
da gaske tarugu ne da shambo da tumatir nake saida wannan ina saida shi 2000 wancan 1000 wannan 500 wannan 888
to ana samu riba dan naga buhunna na tambaya can an ce sama da 20,000 ake saida
lalle ana samu riba bakin gurgudu insha Allah
cinikin fa ana yi
a ciniki gaskiya da dan sauki
me yasa ba ciniki
to ba mu sani ba ko rashin kudi ne ko kayan ne da yawa Allahu a'lam amma dai gaskiya kasuwa ta dan kwanta ba kamar dawa
amma da kaman abokan huddan kana naga tunda kai kasawa kake kashi kaman akwai rabuwa kana jin yarbanci
a ina dan tabawa kadan kadan
amma yanzu an dosa yi da yarbanci
in da yarbanci ne za a yi na bangaren kasuwa ta ina yi ne amma in za a yi hira da yarbanci ba zan iya ba amma dan dai wai nawa wannan kaza ne kawo kudi ban saida ba din na iya
to dan yi mani mana kadan yanzu
kamar in ta zo ta ce eloni le an ce 2000 1500
ai turanci kai
kuma haka ne aku mejabu aku maru aku mewa
duka haddace wannan
insha Allah
sai a ci abinci
sosai
gode wallahi sai Allah ba da sa'a
gode Allah ba
na'am to gaba kuma mun samu wani malami mai gida suna
to sunana Hamisu Alhaji teacher
kai daga wasu kananan buhuna ne nan tare da kai menene
waɗannan shine wanda manoman mu Hausa wanda suka taho daga arewa suka shigo nan kwara to su suke nuna noma wannan
yanzu wannan shi a tarugu ne amma nan kwara
ake noma shi
to shi bai kai wancan tsada ba
bai kai wancan ba saboda wancan babban solo ne ka gani na arewa wannan kuma bulu ne abincin kaji solan abincin kaji
yanzu shi wannan nawa yake
yanzu wannan abin da muke sai da shi 16,000 haka muke sai da shi yanzu
amma nawa kuke sara to nan wurin su masu kawo muku
nan dama masu sarin ne muke sayar ma da 16,000 in masu gona suka kawo to mu kuma zamu saida musu shi naira 16,000 mu ne dillale
ku dillale ne ke
dillale a cikin kasuwan
kuna dan samun na ku
muna dan samun namu a cikin
Allah taimaka assalamu alaikum baba
assalamu
ya da farko suna baba
ne sunana malam salam
malam
amula abdu salam
na'am kana kasuwanci ita wannan kasuwa ne
muna kasuwanci ne
me kake sayarwa to
barokolo da yabunna barokolo da tsakashi
ka zo saye ne ko kana saida
ko saida ne
okay
saida muke so an kawo mana sai mu sayi ruwa
okay
a bamu alaki mu
a baku alaki
ya kai
kaman dillanci kenan
ka ci da hanyar yayi
yawa
wallahi
amma ya take jin dadin kasuwanci a nan tunda kusan duk Hausawa ne
ana dan samuwa wato ni ma kaman Bahausa nike ko kwa wato don na dade arewa ko kwa fitowa da ya gidare waya bai kai shekara 10 ba ne
na dauna duka ma wannan kasuwa me kuke bukata gwamnati ta yi a wannan kasuwa kuna bukata a gyara ku
mu ma muna neman gwamnati yi mamu alheri wanda sai dan kara su gaba din
dan kawo jari haka
kaman kawo dai
ya Allah sai maka Abubakar
me ka zo sai nan
a tanin zuciya
ka zo sai
tarugu ba
ka sai
ban saya ba tare shi da hana in saya
ina me kake so buhu ko rabi ko kwano
buhu na muke saya kuma mun samu rabi muna saya
to amma me hana ka sai kace tsada
yana tsada ne
to me bambanci da daya da yanzu kuma
to can da muna iya sayan buhu cikakke 7,000 8,000 9,000 a kashi ne kamar 15,000 14,000 13,000
amma da kayan kasayi cikin gari kake zuwa ka sayar
ku ni ma ina kasa a cikin kasuwa ne ina kasawa na naira 100,500 naira 1,000
an samu wani abu kenan
ni ma na samu wani abu
da taimaka
amin su
mun gode kare to a yanzu haka kuma mun hadu da wata mata bai Allah mai sunanki
sunana Rashida ce Rashida
to
amma ina ansa ya Abdullahi
to gaki nan kasuwar Monday Market kuma ana sayan kayan abinci fa ne da sauransu wada mana kin zo saye ne ko
to na zo siya ne to amma alhamdulillah kayan da muna nan muna saya mun yanzu da kayan da tsada amma muna da samu nama alhamdulillah don da muna saya araha kuma in ya zo lokaci ne amma wannan lokacin gaskiya ya dan yi tsada amma to tunda a ta ce to ya zama dole abun miya ce abinci dole mun dafa sai mun nima miyan nan to muna dai samu nama ana saya alhamdulillah Allah ya sa mana albarka
duk da tsadan dai kuna hakuri
tsadan to muna hakuri tunda ya zama dole kuma neman kuɗi muke yi to dole kuma sai dai mu nima alista mana ko mai muka samu to alhamdulillah akwai lokacin da za a samu sosai kuma amma yanzu dai to Allah da yana rufa asiri
kina jin dadin wannan kasuwa
to alhamdulillah ina jin dadi
jin dadin ki zo ki sayayya ki mutse
wallahi ina jin dadi gaskiya alhamdulillah wallahi muna samu gaskiya kan
to jama'a da haka shirin na wannan mako ya kammala daga nan kasuwar Monday Market da ke birnin Ilorin fadar gwamnatin jihar Kwara yanzu a madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC musamman Maryam Dauda da ke kula da shirin ni Mustafa Nasiru Batsari nake cewa sai wani karo idan mun haɗu
masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga nasihar Lahadi
Sylvester Dachumo ni pastor ne na Cooking Headquarters Church a nan Lagos. Ganin yanayin kasar mu Nigeria kuma da duniya yadda take gaba daya mun gane lallai gaskiya mun shiga matsala mun shiga damuwa wadda ya fi karfin abin da za a duba mutum. An kuma duba littafi mai tsarki mun gane cewa idan duniya ya zama yadda ya zama haka babban abu shine a koma gaban Ubangiji a nemi gafara ko Krista ko masallata duk muka ce a nemi fuskan Allah mu je gaban Allah dan neman tuba a kira Allah dan ya ziyarci kasar mu wannan al'amari Ubangiji yayi mana shi babban abu shine mu dawo gabansa dan rayuwa ya zama yadda yake so ya zama da albarka dan a gaskiya yanayin mu a yau Allah ya juya fuskarsa ba abin da ya zama da albarka ba abin da ya zama da karuwa a zaman mutum ko iyalai ko kasa kanta Ubangiji ya juya mana baya muna nema mu dawo gabansa dan ya canza yanayin mu
madalla yanzu kuma sai mai rancin shirin lafiya uwar jiki
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai duba ne kan illar da shaye-shaye na kayan maye kan haifar ga matasa lamarin da ke sa gushewar hankali wanda kan sa aikata miyagun laifuka da suka hada da fyaɗe kisa da sauransu shirin namu na yau ya leka murade a kasar Niger inda abokin aiki na Mansur Sani ya jiyo mana ra'ayoyin mutane a kasar game da shaye-shaye musamman na kayan maye
Abdul Aziz Abdul Hadi daga Maradi Jamhuriyar Niger gaskiya maganar shaye-shaye babban magana ce idan aka dauko ta tunda wanda kamar ke shaye-shayen wannan abu yana taba rayuwar shi musamman ma a lokacin da kamar yake cikin mayen kamar zai iya tafiya ya kasance a cikin wani yanayi kamar yanzu matasan mu na yanzu wanda suke shaye-shaye in suka shaye-shayen suna nuna su ba sa ji a cikin ungwani kuma shi mai shaye-shayen ma zai iya dauka wani makami ya ji ma wani kuma idan kuma mai amfani da ababen hawa ne zai iya haddasa wani hadari sanji wannan shaye-shayen da yake yi idan kuma mutum ne haka wanda ke da iyali idan ya tayi shaye-shayen lokacin da zai zo ya samu iyalin nasa in dai habbe ta daga cikin mayan nan ba wannan abin zai taba kamar misanta zaman ta kyoshi tsakanin shi da ita wannan matar tashi koko daga cikin ɗiyan nashi har suka ma suna jin tsoron ya
sunana Rukayya Lawali Musa da farko ina jan hankalin ƴan uwa na dalibai cewa dan Allah dan annabi stay makama rayuwarmu rayuwar uwayenmu da suka sha wahala ta tarbiyantar da mu tun daga yarintarmu har zuwa yanzu lokacin da muke sun sha wahala mu tausaya ma rayuwar su ko ba saboda su ba ko da saboda kannanmu shaye-shaye ba wani abu bane mai kyau banda ya maida mu baya ya maida ci gaban kasanmu baya ya watsar da rayuwarmu da rayuwar kannanmu saboda mu yanzu yare ne matasa mun taso bamu san abin da gobanmu za ta yi ba mu jiba mu uwayenmu da suka sha wahala kanmu da kuma kannanmu na gobe masu tasowa ina jin hankali yi ga ƴan uwana mata musamman ɗalibai shaye-shayen nan da suke ba abu bane na kirki ba abu bane ba wanda zai taimaka ma rayuwarsu su daina idan ma suna yi wanda baya kuma Allah ya kare shi
Ahmadu Ibrahim ana ce mana Ahmadu India gaskiya shaye-shaye komai yana iya haddasa yanzu idan aka kasance mutum yana sha mutum yana iya zama barau yana iya zama dan hoshi yana iya zama komai makai mutum yana iya inda aka sha to gaskiya babu wata magana nutsuwa ga mutum hatta inda zai zama ma yana zama mishi matsala saboda zaga mutum ka cinci mutum cikin bola kar cinci mutum dai inda dai bai kamata ba kuma kaga hatta addini mutum ba za tsaya yayi shi ba inda aka ce maka mutum yana shashai sakuna ga al'umma kuma ga matasa ya kamata su hankali shashai sha yana kai mutum mahallaka saboda idan mutum ya sa kan shashai to wallahi hatta abokin shawara yana iya rasa shi
ma tiba ko wagga tarbiya da suka dauka tabi'a ba tarbiya ba tabi'a ta wanga shashai na suke fiya da kwaya da drug da wata shisha duba abu ne na dalibi ba dagon ga wanda muka haifa ba tarbiya bace ba tunda abinda za ya bata kwalwa abinda za ya bata rayuwa abinda za ya bata ilimin ka to ba abin ja bane kace ka maida abincin ka ko abin shanka su yanan ga da muke da diyan gana mu yau mun kare su ne yanzu muke sa gaba duk yanzu da dirijan an ga su mahukunta da muke duke iko yau su yanzu suna ikon su da kyau ba su shayi ba to ku yara ku kuna shayi gobe an zuka muku suka gusa ko muka gusa ku me za ku yi an ce Niger kasa ce ta me su ilimi ta malamai ta addinin musulunci to amma ku kuna shayi abinda addini ya hana abinda gwamnati ya hana abinda doka kasa ta hana ku kuna yi to wai an kuka girma an yanzu an ce Niger ta me su ilimi ce ta me su adalci shi adali fa me hankali ne to ku ko abinda kuke son ku zama gobe marasa hankali to kenan so kuke kasar Niger ta zama kasar marasa hankali ko ko menene kuke so tambaye da nake muku yanan diyana yara ba ku son wani ji dadin ikon ku to ku sake tarbiya wannan shayi ina roƙo dan Allah diyana jikoki na a rage a bar shi ba ya da kyau to mu kuwayen ku mun ƙara jiddada mun hida muku albarta muna son gobe ku rike ƙasa ga cikin daraja
ni ne Suhaibu Sani jikan liman to lamarin shayi sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una saboda yanzu ki an shiga wani hali zaka ga yaran matasa kimanin shekara 14 15 16 sun sa kansu hali na shayi ga sanan muna gani cikin gari daban-daban wannan lamari sai dai mai addu'a ubangiji Allah ya sauke cikin kasuwa muna nan sai ga yaro makaranta ma wannan bai wuce a dauke shi a kai shi makaranta ba amma sai ka ganshi da abubuwa na shayi ya wani kwance ma bai ci komai ba kenan dai akwai dai matsaloli na harkar shayi nan cikin gari ana samun matsaloli ga sanan daban-daban muna gani abinda ke kara kawo wannan shayi ni tunanin da nake tarbiyya ce ta gurbaci daga uwayen daya kenan abinda ya kamata danka ka san inda yake shiga ka san inda yake fita ka san su wane ne abokanan shi su wane ne abokanan shi amma ka bar da ya shiga gari ya tafi aikin gaban shi ba yanan ba ya can wurin baka san inda yasa ya shiga ba ya hito baka san menene yake yi ba to dole danka kowane irin hali ne yana aicin takkan shi a ciki babban illa shi dai da an ce matashi wanga tun daga shekara 15 har zuwa shekara 40 da an ce ka fara lamari na shaye-shaye to ka riga ka je wa rayuwarka cikin garari cikin tashin hankali kaga na harko ba ka ibada babu addini ga mashayi ba ka kasuwanci balle ka taimaki wani kai ba ka aikin gona kai ba ka wani aiki wanda ya shahari wanda za ka unhwana wani balle ka unhwana kanka kenan kaga rayuwa ta fada garari an samu matsala har sai ka gama ya taba lahiyar mutum wasu ma muna nan daidai ku muna gani hauka cewa suke ta dalilin wanga shaye-shaye da suke kira gare mu uwayen daya aiki ya rage wurin ku uwayen daya kamata yi ku kula da dayan ku ina suke shiga ina suke hita menene su wane ne abokanan su in kuka yi wannan kuka rike sauran kula kuma ya rage hannun hukuma ita ke da sauran kula
to madalla wakilin namu a kasar Niger ya kuma zanta da wani matashi dake shaye-shaye wanda hakan ya kai shi ga aikata fyaɗe ga yarinya yar kimanin shekara 11
sunana Abdulkader sunan babana Sabiu sunan kakana Alhaji Dodo ni mutanen maradi ne fyaɗe ne nayi ma wata yarinya yaren ma ba babba bace karama ce abun kunya kai tsaye ne ana ruwa ne na ganta bayan wata runwa ta labe ta gama tallata ta zo ta zamani ina cikin cinguja ina duguja ina barawa ga aljihu ina ci ina waiwaya na gaba kuwa kawai sai na kama mata zani na taushi ga yara ma karama gaskiya ba ta wuce shekara 11 warin kauna ta ta gida warin su guda irin wannan yaran ne ɗan kanana wanda ake akuwa talla
amma yanzu kaso kai
na yi kaso
wata nawa ko shekara
wata 6
yanzu shekarun ka nawa
gaskiya 21 tun dimil ɗin aka ahe
daman kana shan wasu abubuwa haka
ina sha kayan in san menene duniya na sha wuri ta bata min da hankali
ya ake shi haka sha wuri
kwaramina cikin ka mutun ya je kamar ya koma shi kadai ya zauna waya mutun ya je ma iskanci shi da wani iskanci yana aya mutun yana azagin oyya mutun yana azagin ubanci cikin shaye-shaye ko shi wannan ya isa a ce ma dalilin shi ma amma bara wani aikata aikin banza sai juje na gidan Rimshi ya turo ni ya ce a zo nan ga likita a mana magani tunda ya ga wanda lahaya kaso na ma bai kare ba amma da ya ga wanda lahaya ne sai ya gyara aka kawo ni likita ya ce a rike ni nan sai na samu lahaya lokacin da na zo dumuwa nake tai ta hira in wangana kusa na in dauko mai hira bai magana sai dai saurare ni bai san kan hira ba kuma jikina ba kari amma yanzu mallam Sa'ada ya bani wani magani ina sha ina jin karin jikina yanzu
can ka hisha
yimi ce nake sha sai kraven zuwa lokacin balagata ban san yadda duniya take wani sai na sha ta na ji cakwai kuma na ji diba cakwai ba kuma hankali na ya gushe amma ni na yi lakwai
daga wata kalas ka bari
katrin
kabari
dan wallahi har asara na jawo mu babana tunda na ware wannan ikwal din ina sha shayi na jawo mu babana asara yana da pompo ya sai da pompon da yin ikwal ban yi lakwal ba in aka sake ni na koma gida na ga abokai na an shaye shayin gaskiya ba ni abes duk wanda ya ji ni inda mai ji na ne fade ne na mutane suna cewa abun bai yi ba to duk wanda ke yi dan Allah ya bari balle ma na karama yarinya bi da kyau ma kara ganin ta
wanda kake cewa waran ka ta aka mata haka nan kana jin dadi
wallahi ba ni jin dadi sai na shi na nemi mutana na ci mai a gaskiya kowa ne ni ma kawai an da gyara mini ne na san da haka kashi na ana aya
Dr. Sa'ada Habu kwararren likitan kwakwalwa ne a babban asibitin Maradi dake kula da wannan sashi yayi bayani kan illar shaye-shaye ga lafiyar jiki da kuma kwakwalwa
don ga Abdulkadir da ka gani wannan yaro lalle wanga zuwa na biyu ne mun taba rike shi da shaye-shaye to shi na da shekara 12 yake cikin wannan matsala yaro ne wanda mun ka gani kamar abun ya tai daidai kuma sai ya bace mana bamu kara gani ne ban bayar magani bamu saki gani ne ba sai da yanzu abun ya lalace abun har ya kashe kaso yayi wannan yadi ya dawo mana cikin complication ma zata ba har ci tunda dumun wane daga gane da surutai na banza kuma bai san abin da shike ba babu barci lokacin da ya zaka an ka rike shi lalle ya zamna abu ya tai da kyau yana zakwa yana daukan magani kuma yana bin maganin shi daidai to ka san mutanen namu wani bi sai abin nan kama din da shan magani din a samu wanda za ya kula shine sai a gani kamar mutumin ya warke ko kuma uwayen suna nan suna jaye su ce ko iska ne ko wani abun ba a tsaya a lisawa a gani sutu yaro dan shekara tun shekara 12 yake shaye-shaye kenan uwayen suna za tsammanin ko iska ne ko wani izo ko wani mugun gamuwa dan anka gani anka zaka anka rike shi ya samu sauki shikenan an kai waci da abun nan shi kuma ya koma can da mugan abokan suna ta shaye-shaye wiwi din ne ya ta shan da karawun ne ya ta shaye-shaye ne na abun nan na wiwi har ya likice yadda ya gamu da wannan baiwa Allah ya mata hada
da aka bindo shi Allah kuka kalbura da lafiyar shi da kuma dawo shi cikin hali
to alhamdulillah mallam masum magani bai ya kariya in an tsaya an bi shi lalle an shaye-shaye sai an rike su ni guda an rike su kuma ka tabbata maganin ya sha ka tabbata maganin sahi maganin ranan maganin marece ya sha shi sosai da gargadi psychotherapy ana masa gargadi bisa abunda ta kamata da abunda tunda sun koma kamar yara kokolon gole sai an saki renunta a fada musu abunda ta kamata da abunda bata kamata ba kenan yanzu dai alhamdulillah kaga dai wanda yake abun nan shi kan kanshi
ya yi da kucewa game da shaye-shaye na matasa
lalle ka dai ga wanga dai ai kai gani ne ba jiyo ba ko kwaya shaye-shaye ko sasuwa ko wiwi din ko wani taramol ko wani sugudaye ko wani dissolution lalle in ta riga ta narke duka ana iya aikata wannan hadin ana iya aikata kashin kai ana iya toye gida ko a toye kaya ko kuma a soke wani mutum duk abubuwan nan duk suna faruwa mutane ne wanda danje za a ci danje fibli komi suna iya su aikata kenan hadi wani kashin kai ko wani abu nan duk shaye-shaye suna iya gama shi
Masu sauraro kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin abokan aiki musamman Mansur Sani dake Maradi a kasar Niger. Ni Hawwa Umar da na gabatar nake cewa mu kasance lafiya.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger. Za ku iya sauraron mu a tasharmu ta BOA Africa a kan mita 102.5. Baya ga haka, ko da yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da saƙonninku ta hanyar email a sashin hausa@boanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya hada da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na internet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta hada shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku, auni lafiya.